sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan daren fikir ta cika shekara takwas tana yada karatuttukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatuttuka sama da 150. Kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa, akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin. Har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ƴan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya. Domin tallafawa darin fikiri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darin fikirin, wato darin fikiri pro, ko kuma a shafin darin fikiri .com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira.
Don sauwaƙawa kuma, ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta POS a asusun darin fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lambar account kamar haka: 8245972752.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961674626. Darin fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninkawa cin san da ka ba da shi, kuma Allah mai masa jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء بدأ تفسير موتى رمضان شكرا دبوتي لدريق حدود 44 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya yi shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 16, kuma muna cikin suratul an'am, jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 111, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 112, inda Ubangiji ta'ala yake cewa: wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
بنجي سبحانه وتعالى يتي: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. هكذا مك سنيا وكون النبي ابو كين غابا وني شيطان متون زي دينغا غابا دا شي كو كما شيطان الجني. Shayatin al-insi wal-jin, shaydanun mutane da kuma shaydanun aljani, yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin, wanda shashin su yake wahayi zuwa ga shashi, wato yake waswasi zuwa ga shashi, zukurufal qawli, wato na wata ƙayataccen magana gururan don ya ruda shi. Wato wani shaydani daga cikin mutane sai su dinga tattaunawa da wani shaydani daga cikin aljani domin ya gaya masa wasu wasuwasi ko tsokaninsu, sai su dinga kawo shakka wa mutane a cikin imaninsu da gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskanta Al-Qur'ani. Suratul Anbiya, Allah ta'ala ce: walaqad kuzziba rusulun min qablika fa sabaru ala ma kuzzibu wa udu. Hakika an ƙaryata wasu manzonni kafinka, an ƙaryata manzonni kafinka, suka yi haƙuri a bisa ƙaryata su da aka yi da cutar da su da aka yi. to da ka an karya ta su an cutar da su amma suka yakuri akan wannan to kai ma kai hakuri wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yanda ma'abota himma daga cikin manzoni suka yi hakuri kamar yanda annabi Nuhu yayi hakuri kamar yanda annabi Ibrahim yayi hakuri kamar yanda annabi Musa da annabi Isa suka yi hakuri to kai ma kai irin wannan hakurin manzo Allah saka sama yayi hakuri yasa bawashi yake cewa hakuri sai ma'aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin cutar wanda bai gani ba amma ya hakura har Allah ta'ala ya bashi nasara akan abokanin gaban kuma dukkan wanda ya hakuri Allah zai bashi nasara a rayuwa in kaga mutum bai samu nasara ba to bai hakura bane amma in kai hakuri to yau da gobe kuma sai kaga insha Allah kai ne da nasara matikar akan gaskiya kake ko da ana cutar da kai dare da rana wataran Allah ta'ala zai kawo karshen abun ya zama kuma kai ne wato ainihin mai nasara suratul furqan ubangiji ta'ala ce wa kana li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin haka nan muka sanyawa wato kowane annabi abokin gaba daga cikin mujrimai wato masu sabawa Allah subhanahu wataala muka sanya musu abokanin gaba wannan jarrabawa ne duk abin da ka tashi kana yi na kirki to shedan shi baya son wannan abu to sai a samu wasu kuma da Allah zai jarrabe ka da su su dinga musguna maka suna cutar da kai domin a ga zaka iya zaka ci gaba da yi ne ko zaka bari inda gaskiya kake ko da dadi ko ba dadi zaka ci gaba da yi haka Allah yake jarraban annabawa har su ci nasara akan mutane su to haka Allah yake jarraban masu kira zuwa ga tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai magada annabawa kuma sai an samu wasu wanda suka addabe su wasu yan adawa wanda za su dinga cutar da su ta kowane hali suna fatar da su suna ainihin ƙaryata su suna nuna cewa akan bata suke suna musu walakanci amma ana tafiya shikenan kuma sai kaga ubangiji subhanahu wataala ya ba su nasara yanzu farkon da'awan sunna anan kasan da aka fara yinta wanda suka fara sun sha wahala ba irin gaba da adawa da basu gani ba ba irin taddaure su da bayi ba da kama su da cutar da su da buya amma yau da gobe ana tafiya har abun ya zama kuma tarihi yanzu in kana kira izo zuwa ga sunna to kai ne mai yawan mabiya wani zai na tallata bidiyan sa sai dai ƴaƴansa ko wanda dama suke cikin bidiyan galibi amma sunna ita ne take karbuwa ita ne kuma take ci gaba to amma kafin fa ta samu wannan ci gaban akwai wanda suka yi gogurmaya suka sha wahala suka share mana hanyar da tana da kaya da duwatsu da ramuka suka yi gogurmaya suka aka ji musu aka cutar da su suka yi ta hakuri suka share hanyar mu ko muka zo daga baya muka bi hanyar bayan ta zama kulta muka ci gaba da wa'azi ana kira zuwa ga addinin Allah kuma addinin Allah ya samu karbuwa shi yasa har duniya ta tashi su na farkon suna da lada duk da awar da aka yi na sunna ta samu karbuwa to suna da lada domin su ne mai su ne ainihin suka kafa abun su ne tushe su ne mutaqaddimun walau qabla mabkaha bakaitu sababatan shafaitu nafsa qabla sanadumi walakin bakat qabli fa hayya dalil buka bukaha fa qultu al fadl lil mutaqaddimi to da haka wanda ya rigaye ka to yana da falala kuma akan ka wasu ma sun rasu ana cikin tsakiyar gogormayan kafin abubuwa su yi sai wasu kuma a karshe to duka dai wannan jarrabawa ne na Ubangiji ta'ala kamar yadda yake jarraban annabawansa haka yake jarraban masu kira zuwa ga wato ainihin addinin Allah zaka sha zagi ta kowane bangare zaka sha tsangoma zaka sha adawa ba gaira ba dalili mutum ya san cewa akan gaskiya yake amma kuma sai ce baya tare da kai sai dinga bata ka yana cutar da kai amma in kai hakuri wallahi zai zama tarihi duk wa'annan abubuwan da sun zama tarihi a da kan kaman ka dauki garwa shine ka rike a hannunka Ubangiji subhanahu wataala yace kowane annabi yana jarrabansa wato ainihin da makiya wanda za su dinga gaba da shi a cikin kissan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin da aka masa na farko ya zo din Khadija bayan an masa wahayin iqra bismi rabbika allazi khalaq خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم kamar da zuwa hadisin Bukhari da Muslim manzon sama ya zo din matarsa Khadija yace zammiloni tace zammiloni yace zammiloni zammiloni kudullu bayni kudullu bayni aka lullube shi daga baya yayi bayani cewa wani ne ya zo masa ya matse shi yace yayi karatu yace bai iya bai matse shi har sau uku sannan ya bashi wannan karatu yace ni khashitu ala nafsi yace na tsora cewa kaina kada ko wani bala'i ne zai faru da ni matarsa Khadija tace kalla la yukhziqa Allahu abada Allah bai kaskantar da kai ba har abada saboda kana sadar da zumunci kana yin gaskiya a magananka kana da riƙon amana kana karrama bako kana daukan nauyin al'umma kana taimakon wanda ya shiga halin kakani kai duk wanda ya siffantu da irin wannan dabi'un Allah bai walakanta shi amma mu tafi wajen dan uwana Warqat bin Nawfal suka je wajen Warqat bin Nawfal sai bayani cewa wannan babban nan mijina ga abin da ya faru da shi shikenan sai yayi bayani ga yanda aka zo masa shikenan sai ya ce masa ai hadan namus alladhi nazala ala Musa wannan ai mala'ikan da ya saukar wa annabi Musa ne to da haka ka zama annabi wannan wahayi ne ba aljani bane wahayi to sai a lokaci ya faɗi ba guda biyu yace wa in yudrikni yawmuka la ansurannaka nasran mu'azzara in lokacin da ka zama manzo ina raye to zan taimake ka taimako mai karfi mana zan musulunta in bika kuma in taimaka maka sannan sai sake cewa laitani hayyan ina yukhrijuka qaumu ina ma ina raye lokacin da mutanen ka za su fita kai daga makka su koye ka daga makka wannan babbar magana ne garinka da aka haife ka ka saba da shi baraka so ka fita ba sai dai in baka samu yadda kake so ba manzo sai ma sai ce aw mukhrijihum yanzu fitta ni za su kore ni to sai Warqat bin Nawfal ce ai babu wani mutum daga cikin annabawa da ya zo da irin abun da ka zo da shin nan illa udiya fati an yi gaba da shi wata riwayan illa udiya sai an tutar da shi ma'ana duk wani annabi da ya zo da irin abun da ka zo da shin nan to a daina samun abokanin gaba to da haka mutanen Makka da su yi gaba da kai kuma abin da ya faru kenan suka yi gaba da shi har suka kore shi daga garin Makka din ya yi hijira ya koma garin Madina amma dai a ƙarshe da ya hakuri ya ci nasara a kansu ya sake dawowa Makka ya kore su ya mallaki garin Makka Makka ya zama ta zama gari wato ta zama daular musulunci tana karkashin sa to haka nan mai wa'azi kada da ka fara an fara tsangomanka an fara maka sharri an fara cutar da kai sai kuma ka ce kai wannan ba za ka iya ba ka daina to ba za ka kai labari ba amma idan kai hakuri duk abin da ake maka wallahi tallahi zai zama tarihi in dai ka tsaya akan gaskiya sharadi dai ya zama don Allah kake kuma gaskiyar kake fada ba sauran ka kake fada ba wallahi sai ka ci nasara akan duk wani wanda yake son ya ga bayan ka yana raye dai ga cewa da'awar ka tana ci gaba amma in baka yi hakuri ba shikenan dama jarrabawa ce wanda ya hakuri shi zai ci nasara wanda bai ba kuma ba zai ci nasaran ba haka Allah ta'ala yake jarraban annabawansa bangiji ta'ala yace shayatin al-insi wal-jin abokanin gaban wato shedanun mutane da aljani wannan badali ne wato badali ne na aduwan zaka ce abokanin gaba zaka ce shedanun mutane da aljani wannan shi ne maka kalman adu tana zuwa mufradi tana zuwa jam'i kaga anan jam'i tazo kenan ba sai an ce a'da Allah ba ko a'da'an aduwan abokanin gaba haka zaka fassara shi sai aka ce shayatin al-ins wal jin shaytanun mutane da aljanna haka wata ra'ayi alladhina ma tattakizu aduwi wa aduwakum awliya shi ma jam'i ne kar ku rige abokanin gaba na da abokanin gaban ku awliya a masoya kaga sai aka kawo jam'i a siffan ko abin ahadin saboda haka akwai mafulu sanin kai afwan to kaga kenan kalman aduwa anan wato jam'i ne abinda ake nufi da shaytani shine kullu man kharaja an nadhirihi bi shar duk wani halitta da ya fita daga irin ire-irensa da sharri to sunanta shaytani ma'ana shi ga yanda simfin sa yake tafiya in mutum ne ga yanda mutane suke to shi kuma sai ya zo da wani sharri to sai a ce shaytan ne idan aljani ne ga yanda suke tafiya shi kuma sai ya zo da wani sharri sai a ce shaytani ne idan dabba ce haka sauran dabbobi ga inda suke ita ko baka saka matso kusa da ita ba to shikenan ta zama shaydan to da haka kowane irin abu akwai shaydanu a cikin sa shaydan din shine wanda shi kuma yayi zama kangararre ya zama mara albarka ya zama mai son sharri ba mai son alkhairi ba to ko a mutane ne sai a ce wani shaydan ne in a dabbobi ne wannan dabban shaydan ne yaji idan aljani ne sai a ce shaydan ne to haka da zaran an ce shaydan na aljani to ana nufin wanda wato yake da taurin kai kuma yake da sharri saboda haka babu mai gaba da annabawan Allah sai shaidanun mutane da shaidanun aljani su suke gaba da annabawa amma masu kirkin mutane da masu kirkin aljani dukan suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna imani da shi suna ainihin karrama shi da daraja shi mujahid yake kuffaru jinn shayatinun yuhuna ila shayatinil ins kuffara jinn zukhrufal qawli ghurura yace kafiran aljani shaidanu ne suna tayiwa shaidanun mutane wahayi wato su ne kafiran mutane na kayatacciyar magana don su ruda su su kauda su daga addinin Allah wato shaidanin aljani su suke sa waswasi ga shaidanun mutane sai su kama gaba da annabawan Allah su kama gaba da gaskiya sai zamana ba sa son gaskiya ma ya kanta suke a cikin dai suratul an'am a can gaba Allah ta lati wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliya'ihim liyujadiluhum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun shaytanu suna yi wa waliyansu wato wahayi domin su dinga jayayya da ku idan kuka bi su za ku bata za ku zama mushrikai wato idan kaga mutum yana kan bata kuma Allah ba shi wani wasu kalamai yadda zai zo iya batta mutum gashi ba akan gaskiya yake ba amma yazo ya kafa minbarin sa yana wa'azi sai kaji yana ta kawo maka wasu misalai wanda za su kama hankalinka ya kawo wannan in an tambaye shi wannan ya faɗi wannan kuma akan ƙarya yake to shedan ne yake masa wahayin abin da zai faɗa sai ya kawata magana sai ya jefa masa ita a wasu wasi shi kuma sai ya faɗe ta kai maka sani ba sai ka dauka a wannan mutum ya akwai ilimi akwai basira alhalin ba haka bane zai iya yiwa yazo ya kada wani ma a muƙabala wanda yake akan gaskiya amma wallahi akan barna yake shedan ne yake masa wahayin abin da wato ainihi yake faɗa to shi yasa Abdullahi ibn Abbas da aka ce masa ga Mukhtar nan yana da'awan annabi ne akwai ne abin nan na sha ba da wannan kisa wanda lokacin da aka ce Husaini ya tashi yace sai an dauko fansan jinin wato manzon Allah sallama wato jikan manzon Allah sallama yayi ta bala'i ya tare jama'a a ƙarshe sai yace musu shi annabi ne sai yace an masa wahayi sai aka ce Abdullahi ibn Abbas Mukhtar ya ce an masa wahayi annabi dan masa wahayi sai ce gaskiya ne sai hankali ya tashi ya gaskiya kuma yace to ai wahayin kala biyu ne akwai wahayin Allah akwai na shaitan sai karanta wannan ayan wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliya'ihim liyujadiluhum shaytanu suna yi wa waliyansu wato masu son su wanda suke bauta musu wato wahayi don su zo su yi jayayya da ku shi yasa sai ya faɗi magana karinta kuma daga ina take ma saboda shaitan ne ya jefa masa wannan maganan a zuciyarsa kawai sai ya faɗe ta saboda haka wanda shaitanu suke wa wahayi suna da yawa saboda haka kar mutum ya zo ya ruɗe ka da wata basirarsa alhalin ɗan bid'a ne alhalin mutum ne mai kin gaskiya don ya zo yana da wata 'yar basirarsa yana ta magana wanda hankali zai kama to kar ka ɗauka kuma yana kan shirya ne a'a shaitan zai iya masa wahayin da zai dinga yin wa'innan abubuwa ɗin alhalin ko ba akan gaskiya ke ba akan shirya ke ba ita shirya tana ga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kira zuwa ga alqur'ani da sunna su ne waɗanda suke akan gaskiya ko da ko mutum bai da fasahar magana in dai ya kira ka zuwa ga abin da alqur'ani ya faɗa da sunna to wannan shine wanda zaka bi komin fasaha mutum da basiransa idan yana kan barna to shirme ne wannan abun ba fasaha bane ba basira bane shedan ne kawai yake masa wahayi yana son ya badda wato ainihin bayin Allah Allah ta'ala ce walau sha Allah da Allah ta'ala ya ga dama walau sha rabbuka da ubangijinka ya ga dama ma fa'aluhu wallahi ba za su yi wa'innan abubuwan ba su shaidanun kansu ba su yi sasu yi ba to amma jarrabawa ne da Allah ya jarrabe ka don ya ɗaukaka wato ainihin darajanka a dawan da suke yi da wa'innan maganganu da suke faɗa wa annabawa Allah ta'ala ya kyale su hikima ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala don ya jarrabi annabawan ya ƙara ɗaukaka darajansu amma da Allah ya ga dama ba su yi sasu yi wannan ba to shi yasa in Allah ya jarrabe ka da wani ko da wani ɗan iska ko da wani maƙiyin Allah ko da wani wanda baya son gaskiya to hakuri za ka yi har ka haye wannan jarabawa domin wannan kuma ɗaukaka ne za ta zama daga baya mihanul fata yukhbirna an fadlil fata annaru mukhbiratun bi fadlil anbari wato jarraba da Allah yake jarraban mutane ko mutum da shi yana iya zama ɗaukaka a gare shi shi yasa idan ka bi tarihi kamar yadda Allah ya jarrabi annabawan kuma ya jarrabi sahabbai ya jarrabi tabi'ai ya jarrabi tabi'u tabi'ina ya jarrabi malamai magabata kowa da irin jarrabawan da Allah ya jarrabe shi amma kuma sun haye wannan jarrabawan a ƙarshe sun zama su ne masu wato ainihin nasara. So da haka kada Ubangiji ta Allah ya jarrabe ka saboda kana kan gaskiya ka ɗauka cewa Allah baya son ka ne. Ina son ya ɗaukaka darajanka ne domin ya jarrabi annabawa ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma salihuna thumma al-amsal fal-amsal, wanda yafi kowa shiga matsala da jarrabawa rayuwa su ne annabawa, sannan mutanen kirki sai masu bi musu sai masu bi musu. Ubangiji ta Allah ya ce fazarhum katale su wa ma yaftarun, ga abin da suke kirkira na ƙaryata annabawa da kuma ƙaryata gaskiya. Katale su, duk cutar da kai da suka yi, kai haƙuri. Ubangiji ta Allah zai taimake ka kuma zai baka kariya nan gaba, ba su isa su matso kusa da kai ba ma. Wallahu ya'timuka minan nas, Allah ta Allah ce Allah zai kare ka daga mutane, daga sharrin mutane tun daga nan shikenan. Ba wanda yake zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da haka mutum yayi haƙuri, ko da akwai wahala na wajen riko da addini ko da awa, a ƙarshe dai in ka kura zaka cimma burinka. La astahilanna sa'aba aw udrika almuna wa man qadat al'amalu illa lisabiri, duk abu mai wahala ma sai na mai da shi mai sauki, har sai na riski burina, sai na cimma burina. Ba mai cimma burinsa sai wanda yake mai haƙuri, sai Allah ta'ala ya ce mai.
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
بنجي تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وإن مغنغنو ده الشيطانو suke wa kafurai wahayinsu ko wasuwasinsu su zo suna faɗa, duk wanda ya imani da Allah baya sauraronsu, ya san shirme suke yi. To amma su waye masu sauraron? Shi ne Allah zai gaya mana, walitasgha ilayhi afilatul ladina la yu'minu bil akhira, wanda a ƙarshe zukatan waɗanda ba sa imani da ranar lahira ne suke karkata izuwa ga wannan maganar su saurare ta. Amma wanda ya imani da Allah ranar lahira ya san shirme ne, da zaran mutum ya zo yana shirminsa ka san shirme yake yi. Amma wanda bai yi imani ba, da zuciyarsa sai ta dinga karkata izuwa ga wancan barnan, saboda haka sai ya dinga jin wannan, shi kenan sai ya ɗauke hankalinsa kawai, sai ka ga ya zama wani abu daban. Ubangiji ta Allah ce wali yarbahu, a ƙarshe za su zo su yarda da shi. Zamu da akiba ne duka wannan, za su zo su yarda da maganganun da shaitanun suke wa kafirai wahayi. Wali yaqtarifu, domin su tsururuci ma kun muktarifuna, abinda suke tsururuta wato suke aikatawa na manya-manyan laifuka. Saboda haka a ƙarshe in sun yarda da wannan wahayin shaitan din, ai ƙarshe za su yi shirka, za su yi kafirci, za su zo suna sabawa Allah subhanahu wataala. Amma fa ƙarshen ƙarshen bai zai musu kyau ba, shi ne za a je a jefa su a wutar jahannama. Saboda haka idan kana biyewa kafurai waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wataala ba, to kai ma za ka zama kafuri, ka zama mai shirka, ka je ka fada cikin wutan jahannama inda suka fada. Domin dukkan wa'azi na bata ko kira izuwa ga shirka ko bata, to zukatan waɗanda ba su yi imani da Allah ba su ne suke karkata izuwa ga wannan, su dinga yarda da barnan da ake sallata musu. Amma waɗanda suka yi imani da ranar lahira, to su babu ruwansu da wannan. To zaka mumini ko waiwayawa izuwa ga wannan baya yi, saboda imanin da yake tare da shi. To amma dukkan wannan imani da ɗan adam ko mumini yake tare da shi, wala ba ya samun kawuwa sai in kana zuwa wurin wa'azi, sai in kana zuwa inda ake karantarwa, ana karantar da kai tare da dalilai na Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma in ba aka bayyana sunnan, za a zo a ɗauke ka. Ai bidiyoyi da suka zo suka mamaye garuruwa mu, dole shin karantarwa ne, da bidiyan ta zo kawai sai aka dinga rungumanta. Amma da tun farko an samu waɗanda suke karantar da mutane suna kiransu zuwa ga tauhidi da sunna a masallatai, irin yadda ake a 'yan shekarun nan yanzu, ai da bidiya ba ta samu gurbin zama ba. Zama Allah ya jarabe mu, san da bidiyan ta zo ta yi katutu, sannan ahlus sunna suka taso. To dai nan ne aka dinga gwagwarmaya, ana ta gwagwarmaya. Amma dai alhamdulillah an cimma nasara, ko a yanzu an cimma nasara. To Ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana nan, duk wanda imaninsa tabbatacce ne, to bata ba ta da gurbin shiga zuciyarsa. Sai dai don imanin naka bai kafu ba, to nan kan yanzu za a ja ka. Me zai sa imanin kai kafu? Ka je inda ake fassara maka ayoyin Alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi abinda wani ya bata a minti daya, kai in za yi awa goma ana maka bayani, ko girgiza ba za ka yi ba, saboda akwai asasi da aka sa maka na tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyanka, an riga an kafa maka. Akwai bumabumai da aka karantar da kai na kariya daga bidiyoyi da shirka wanda ana kawo su, gumbin zai tashi je tarwatsa wa'insan shirmin na badda mutane da shigar da su zuwa ga halaka. Saboda haka dole sai akwai karantarwa, sai mutane suna zuwa wurin wa'azi kafin imanin su ya gama tabbata. Sai Allah ta'ala ya tsare.
أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
Ubangiji ta lace a faghairar Allahi abtagi hakaman, yanzu wani Allah ne zan je in nemo ya mana hukunci a lokacin da kafirai suka ce wa manzon Allah ta sama, to wannan rikicin da muke yin ka je ka nemo ne zai mana hukunci mana, waye ne akan gaskiya, mu ne akan gaskiya ko kai ne akan gaskiya? To sai manzon Allah ya ce yanzu wani Allah ne zan je in nemo ya zai mana hukunci. Wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba, alhalin Allah ta'ala shi ne ya saukar muku da littafi daga sama ga Alkur'ani nan shi zai mana hukunci, amma ba wani da banzan je in kira kuma zai mana hukunci ba. Allah ta'ala shi ne mai hukunci, ya saukar muku da littafi mufassalan, mai bayani talla-talla tare da hujjoji. Dukkan wanda yake son shiriya zai samu a cikin wato ainihin Alkur'ani duk bayani da kake bukata wanda za a yi maka ka gane gaskiya inda take Alkur'ani ya gama yi. Saboda haka in dai baka shiryu da shiryan Alkur'ani ba, to kaga ba za ka shirya ba kenan. Fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, to da wani magana ne bayan Alkur'ani mutum zai imani in bai imani da Alkur'ani ba? Saboda haka Alkur'ani shi ne kundin da Allah ta'ala ya aiko mana daga sama, idan ka fahimce shi ko ka saurare shi za ka samu shirya, in ko baka saurare shi ba to kata za ka yi. Manzo Allah ta suwa ya ce ba zan nemo wani mai hukunci ba sai Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne zai zo ya mana hukunci. Gashi ya saukar mana da littafi, wallazina atainahumul kitaba, waɗanda aka ba su littafi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yahudu da nasara, ya'lamuna, sun sani, annahu munazzalun min rabbika bilhaq, cewa wannan alqur'anin abun saukarwa ne daga wajen ubangijinka da gaskiya, sai dai su ki faɗa. Amma yahudu sun karanta ahbarul yahud, wato malamin yahudawa sun karanta a taura, manzo Allah ta sanarwa dai zo kuma zai zo da alqur'ani. Haka nan malamin nasara sun karanta injila, manzo Allah kuma zai zo kuma zai zo da alqur'ani, sun sani alqur'anin gaskiya ne, sai dai su ki gaya mutanen su saboda wata mummunar manufar su da son zuciyar su ko ciwacuwan su irin dan alherin da mabiya suke ba su. Fala takunanna minal mumtarin, karka kasance daga cikin masu shakka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alqur'ani daga Allah ne, ba wani ne yazo ya tsara shi ba, kuma yahudu da nasara sun sani, sai dai suke Allah suke fadan gaskiya. Allah ta'ala ya ce yanzu wani ka gaya musu ya rasulullah cewa wani mutum daban ne zan nemo ya zai mana hukunci ba Allah ba subhanahu wataala, bayan ga Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ya bayyana gaskiya daga barna, to me kuke nema? Kuma alqur'ani ya isa, kitabullahi bainana wa bainakum, ga alqur'ani shi tsakaninmu da ku, duk mai neman shiriya ya zo a karanta masa alqur'ani. To Allah ta'ala sai ce kuma su yahudawa sun sani, ai Abdullahi ibn Salam da ba yahudiya ne musulunta ba, abin da bai sani ba na at-taura, in sun zo sun ce a'a babu at-taura, sai ce akwai, ba haka ba ne, sai ce haka ne akwai shi at-taura, sun ya riga imani. To da haka malamin yahudu da malamin nasara yan cuwa-cuwa ne, duk wani siffa da aka faɗa a at-taura ko injila na manzo Allah ta sama sun boye mutane su ba su gaya musu ba, ba sa faɗa. Duk inda gaskiyan take mai tabbatar da imanin mutum da manzo Allah ta sama in ya karanta a taura da injila, to sun boye ba su gaya wa jahilin su ba, jahilan kuwa ba sa karatu, ba sa karatu. Saboda haka sai a karanta wani abu a tsallake wani abu, a karanta wannan a tsallake wannan, to kare kenan, wannan shine tuwa-tuwa, wannan shine abin da ke faruwa har a yanzu a cikin wannan al'umma. Malamin sunna suna fassara alqur'ani daga bakara har naci su yi bayanin sa, to karantar da kai hadisin manzo Allah ta sama ko kwate ba sa tsallakewa. Amma wallahi malamin bid'a ba za su iya maka wannan ba, ko sun iso wata aya sai dai su mata wato tawili, ko su mata fassara wani iri su wuce kawai, babu wani karin bayani. ko su mata tawidi ko su tsallake ta ballanta na hadisin manzo Allah ta sama kan ina suke karanta kuma ina suke karanta su ko da haka ba za su iya maka bayani duk abin da shari'a ta zo da shi ba sai dai abin da zai goyi bayan bid'an su saboda murda shi da za su inda suka samu kofa za su iya canja fassara ko canja tafsiri domin ya goyi bayan abin da suke a kansa na bid'a to za ka ga kullun shi ake maimaitawa idan ka bi karatun yan bid'a za ka ga a wuri ɗaya ake yawo zagayawa ake wuri ɗaya abin da aka yi ma yau gobe ma shi ne dibi ma haka to kaga abu ɗaya ne ake a kansa amma in ka bibi malamin sunna kuma gaba-gaba ake yi in an karanta wannan a wuce wannan in an sauke wannan littafin a sa wannan in an sauke wannan tafsirin a dawo wannan saboda haka kullum sabon abu za ka dinga samu ba inda ake tsallakewa don ba inda kake tsoro dama kai baka da wata aƙida ahlus sunna sai abin da ya tabbata a Qur'ani da hadisi kaga ba za ka ji tsoron fassaran aya ba ba za ka ji tsoron fassaran hadisi ba don dama kai baka dauki aqidan ba ma sai daga ayan ko hadisi amma wanda dai rungumo ko wasu munanan aqidu sai aka kalubalance shi aka ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilan ku inda ka tsoke yi to shine wasu ayoyi suke tsore ta shi in ya fassara ya san cewa abun zai wargaza abun da ya zo da shi ya san bai da dalili a Qur'ani ko hadisi to wannan fa sai dai a dinga kafa kafa ana tsallake nan ana dan yin wasu dan bayani haka a wuce ba tare da an yi bayanin hakikanin abin da ayoyin suka kunsa ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai da tsoro a wajen karantarwa sai wanda yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda yake bid'a to a tsorace yake kara iso wata ayar a tsorace yake kara iso wani hadisi saboda dama ya riga kafa aqidan sa kafin ayar to kuma sai yana kokarin ya kare to aya ko hadisi da zai wato ainihin karfafa aqidan sa ina tsoron wata aya ko hadisi karkatar wata aqida wannan shine bambancin masu kira zuwa ga tauhidi da sunna da masu kira zuwa ga wato ainihin bidiyoyi Allah ya tsawake bangiji ta'ala ce fala takunanna minal mumtarin karka kasance daga cikin masu shakka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan abu ne wanda bai zai faru ba amma Allah ta'ala yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka kasance cikin masu shakka manzo Allah ba shakka ma'asumi ne bai zai taba sabawa Allah ba to kenan wannan ana gaya manzo Allah ta'ala ne domin mu wato kaman kace ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro karka yadda wani ya sa maka shakka a Qur'ani karka yadda wani ya sa maka shakka a imanin ka ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratu yunus ubangiji ta'ala ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin idan ka kasance a cikin shakka a cikin abin da muka saukar maka to ka tambayi wa'inda aka saukar waje ta tafai kafin ka mana ai gaskiya ya zo maka daga wajen ubangijin ka sarka zama daga cikin masu shakka ya rasulullah in kana shakkan alqur'anin nan ba gaskiya bane ka je ka tambayi wa'inda aka saukar wa at-taura da injila za su gaya maka cewa alqur'ani gaskiya ne karka kasance daga cikin masu shakka manzon Allah zai shakka ne shi yasa yazo a hadisi yace la ashukku wala as'alu ba na shakka kuma bazan tambaya ba to kaga kai ake gaya wa kenan kai ake gaya wa at-taura da injila sun gaskanta alqur'ani akwai gaskanta alqur'ani a cikin su alqur'ani babu shakka la raiba fihi ba shakka daga wajen Allah subhanahu wataala yake to in kana shakka sai ka tsaya ka tambaya sai a gaya maka amma duk wanda ya ji karatun alqur'ani ya san ba dan adam ne yake ya san ba maganar dan adam bane maganar Allah ne subhanahu wataala duk lokacin da aka karanta shi sai ka ji shi kaman sabo in an fassara maka kaman sabo mu'jiza na alqur'ani wajen karatun sa da wajen kuma bayyana ma'anonin sa to ubangiji ta'ala yake kada ka kasance daga cikin wato ainihin masu shakka sai Allah ta'ala yake watammat
watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul 'alim
ubangiji ta'ala yake watammat kalimatu rabbika kalman ubangijinka ta cika sidikan wajen gaskiya cikin abunda yake alkawari zuwa gare shi cewa idan kayi kaza zaka samu aljanna zaka samu rahmar Allah subhanahu wataala Allah baya kariya duk abun da ya ga maka gaskiya ne wa adalan kuma kalman Allah ta tabbata ta cika da adalci a wajen adalci cikin abun da yake hukunci duk abun da ya hukunta akwai adalci a ciki babu zalunci cikin lamarin Allah la mubaddila li kalimati la mubaddila li kalimatihi babu mai canja kalmomin Allah ya dauke su daga gaskiya da adalci babu wannan wa huwa sami'u Allah shine mai jin maganganun bayinsa al-alimu masanin ayyukan bayinsa kalma Allah ta tabbata gaskiya ne duk abin da Allah ta'ala ya faɗa duk abin da ya hukunta kuma tabbas haka al'amarin yake fakada yake duk labarin da Allah ta'ala ya bayar wato akwai gaskiya a cikin su babu wanda ake shakka in kai shakka kuma ka kafurta duk abin da Allah ta'ala ya nemi ayi to akwai adalci a ciki domin Allah ta'ala baya bada labari sai labarin da ya zama tabbas wanda babu shakka a cikin sa baya bada umurni sai idan umurnin nan akwai adalci a cikin sa wato akwai amfanuwa ga bayinsa sai ce ku yi kaza duk abin da Allah ya ce kai to akwai alkhairi a cikin sa ne amma in sharri ne kaga bai maka adalci ba kenan yace kai sannan duk abin da Allah ta'ala ya hana to akwai barna a cikin abun akwai cutarwa shi yasa ya hana shi yasa baya hana abu sai in akwai barna a cikin sa inda zai hana ka yin abu kuma ya zama akwai alkhairi a cikin abun abun alkhairi ne da sai zama ya zalunce ka to da haka Allah adali ne wajen umurnin sa da hannun sa in kaza in ka ji yace ayi to akwai alkhairi a ciki ka bar kaza in ka ji yace ka bari to akwai sharri a ciki shine ma'anar watammat kalimatu rabbika shidqan wa adala kalmar ubangijinka ta tabbata wajen gaskiya da kuma adalci to wannan kuma imani kuma yana kewayawa kan wayannan abubuwan ne kuma inda Ibn Qayyim yake faɗa a cikin Miftahu Daris Sa'ada yace wal imanu yaduru ala aslaini yaduru ala aslaini azimaini wa yatba'uhuma aslani akharani tasdiqul khabar wa da'atul amr imani yana kewayawa kan asali guda biyu kuma wasu asali biyun suna bin su asali na farko tasdiqul khabar duk abinda Allah ya faɗa ka gaskanta don ba ya faɗa sai gaskiya duk abinda manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya inganta ya faɗa ka gaskanta don ba ya faɗa sai gaskiya sannan wada'atul amri da bin umurnin Allah da bin umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kai kai ya ce ka bari ka bari ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kai ya ce ka bari ka bari wannan shine imani ka gaskanta labaran da suka bayar sannan kuma ka musu da'a cikin abin da suka ce kai ko ka bari to sai yace waɗannan abubuwan ba za su tabbata ba sai an samu asali guda biyu asali na farko shine bazlul juhudi fi raddi shubuhati allati tuhiha shayatinul insi wal jin wato ka bada iya kokarin ka wajen raddi wa shubuhohi shakka wanda shaydanun mutane da aljani suke yin wahayin su a wajen gaskanta labarin da kisoshin da Allah ya bayar labarin alkiyama labarin al'umatan da suka gabata ko wanda za su zo yanzu to idan ka biye wa shaydanun mutane da aljani sai su sa maka shakka a ciki sai zama ba za ka iya gaskanta qur'ani da hadisi ba to ai ma wannan akwai ma dan matsala akwai kaza to dole sai ka zama kana da ilimin da zaka iya maida martani akan wannan shakkan a zuciyarka in baka da shi kuma ka tambayi malamai sai su maka bayani in ba haka ba zaka kufuta daga addinin ka ba fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi abun nan imamu tahawi a cikin aqida al-aqidatu tahawiya yace ba wanda zai kubuta daga addinin sa sai wanda ya sallama wa Allah ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abun da ya rikice masa ya koma wa malamai wanda suka san abun yace ni fa na samu matsala wajen aya kaza ban gane ba wajen kaza yaya zan yi me menene ake nufi sai su rore maka wannan rikicin malamai al-sunna kenan ko in ka je wajen dan bidiya koran ka zai yi zai iya maka bayani yanda ya kamata ba saboda haka da kai bayani zai ta wannan ai an riga an warware malai maka ba ta sun warware wannan matsalar wannan ayan tana nufi kaza wacce ayan ma kaza take nufi hadisin ne yana nufi kaza wancan hadisin kaza ne ai hadisi ya fassara abinda Allah ta'ala yake nufi a wuri kaza da kaza shikenan ka samu waraka daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka samu irin wannan ilimi wannan ilimi ko ana samun sa daga wajen ahlus sunna da littafin ahlus sunna sannan abu na biyu shine mujahadatun nafsi fi daf'i shahawati allati tahulu bayna almar'i wa bayna kamalita sai ka iya kiranka kuma wajen tunkuɗe sha'awa wanda take tare ka tsakanin ka da cikakken da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah wato duk wani abu na sha'awa na son zuciyarka ka aje shi a gefe ka bi umarnin Allah ka hanu daga abin da Allah ta'ala ya hana amma in ka bi wa son zuciyarka to addininka ba zai cika ba to imani yana kewayewa akan wannan abu ne wannan kuma shine ma'anar siddiqan wa adalan ka gaskanta abinda Allah yazo da shi, abinda manzon Allah ta sama yazo da shi, sannan kuma ka bi, ka yi musu biyayya, shine ka yadda da adalcin Allah kenan. In suka ce kai kai, idan suka ce ka bari kuma ka bari, domin Allah ta'ala baya umurni da alfasha, ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhamu 'anil munkar. Allah yana umurni da kyakkyawan aiki, yana hana munanan aiki ne. Inna la ya'muru bil fahsha'i, Allah baya umurni da alfasha, da abun da yake mara kyau. Shi yasa yace la mubaddila li kalimati, babu canji ga kalmomin Allah, ba wani abu wanda ba wani wanda zai zo ya canja hukuncin da Allah ta'ala yi. Ma'ana la mu'aqiba li hukmihi, ba mai bibiyan hukuncinsa ko a duniya ko a lahira. Allah ya riga ya hukunta, akwai wanda zai ce wannan bai yi ba, hukuncin Allah nan bai yi ba, kaza za a yi, babu wani, ko a nan duniya in yi ko a lahira. To kaga kenan ba mai canja kalmominsa Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka Allah ta'ala shine wa huwa as-sami'u, shine mai jin duk abin da bayansa suke faɗa, ko a sirrance ko a bayyane, in alkhairi ko sharri ka faɗa, Allah yana jinka kuma zai maka hisabi ranar kiyama. Al-alimu shi yake ganin ayyukan bayansa, ko a boye ko a sarari, ko mai kyau ko marar kyau, kuma yana jiran ka zai maka hisabi akan wannan. Saboda haka ka ji tsoron Allah a cikin abubuwan da zaka faɗa, Allah na jinka. Ka ji tsoron Allah a cikin ayyukan da kake aikatawa, Ubangiji ta'ala yana sane da abin da kake aikatawa, yana ganinka, kuma zai yi maka hisabi a kai. Sai Allah ta'ala ya ce,
wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.
بنجي سبحانه وتعالى يتي وَإِنْ تُبِي أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. إِذَنْ كَبِمَ فِي يَوَمْ وَنْدَ سُكِي بَايَنْ كَثَحْ وَنْدَ سُكِي دُونِيَ النَّنْ يُذِلُّكَ دَاسُ بَدَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جَبَرٍ تَفَرْكٍ الله. Idan ka ce zaka biye wa yawan mutane, to bata zaka yi, don galibi mutane bata tuni, ba kan shari'a suke ba, kadan ne suke kan shari'a. In yattabi'una illa dhanna, ba komai suke bi a harkan addini ba sai zato. Ai kaza ma dai zama kaza, kaza ma kaza ne, amma ba dalilai suke bi ba, zato ne kawai. Wa inhum illa yakhrusun, ba komai suke ba face ƙarya. Su dinga dangantawa Allah abinda bai faɗa ba, ai Allah ma ya ce kaza, ai Allah ma ya ce kaza, ko kaza yake nufi, alhalin ba haka bane. To kenan suwa zaka bi? Kadan wanda suke kan shari'a, ƙyan kadan wanda suke kan shari'a. Saboda haka al'amarin addini ba da zato ake yin sa ba, ana yin sa da hujja ne daga alqur'ani da hadisin manzon Allah ta sama. Amma kafirai su takalidi suke yi, zato da bin iyaye, wai cewa a iyayensu sun bauta wa gumaka, saboda haka a ita ne shari'a, inda shari'a ne da iyayensu sun gane. A ita shari'a ba haka take, uba sai bai zama bai gane ta ba, da ya gane shari'a daga Allah ne. Allah ta'ala ne mai shiryar da mutum. Saboda haka wannan zaton da suke yi, da wannan jayayya da suke cewa suna nan akan abin da iyayensa suke a kai, to shine ya bar da su. Kuma fi yawan mutane akan wato ainihin haka suke. Saboda haka haka nan ma kuma jayayya da suke yi akan halal da haram, su dinga jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda bin zato. Manzon Allah ya ce Allah ta'ala ya haramta mushi, sai suka ce ah, ya za ka haramta abin da Allah ya kashe, ka halatta abin da ɗan adam ya kashe? Wai ai mushe Allah ne ya kashe shi, shi kuma na yanka wanda aka yanka ɗan adam ne ya kashe, to sai ka haramta abin da Allah ya kashe kuma ka halatta abin da mutum ya kashe? A wata sigan wato mushe yankan Allah ne, shi kuma wanda aka yanka yankan mutum ne. Ya za ka ce a ce yankan mutum kuma ba za a ce yankan Allah ba? Kaga wannan shine zato kenan da wahayi mai da wahayin shedan. Shi Allah ne ya ce sai an yanka kafin a ci. Kaga magana ta kare kenan. In kuma ya mutu da kansa, ai Allah ma bai yanka shi ba, ya kashe shi ne. Saboda haka ba maganan yanka a ciki, sai ce akwai cutarwa a ciki, wannan jinin bai fita ba, saboda haka kada ku ci. To kaga wannan duka wato ainihin zato ne. Allah ta'ala ya ce inna rabbaka huwa a'lamu biman yubil inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili. Allah ta'ala shine ya san mai bata ga barin tafarkin Allah, wa huwa a'lamu bil mutadin. Ubangiji ta'ala shi ne wanda ya san wanda yake kan shari'a. Wato wannan akwai wa'idu ne da wa'adu. Allah ya san wanda yake bata da barin tafarkinsa, ma'ana zai masa mummunan kamu ranar kiyama, ma'ana bai buya masa ba. Duk ɓarnar da Allah na ganinsa, kuma zai kama shi da wannan. Allah ya san wanda yake kan shiriya, kaga wancan wa'idi kenan go. Wannan kuma Allah ya san wanda yake kan shiriya, ma'ana Ubangiji Ta'ala yayi masa alƙawari na rahama da aljanna idan yaje zai samu. Ma'ana ko a boye ka je kai nafila, ko ka je kai zikiri, ko kai karatu al-Qur'ani, ko kai aikin alheri, kai kade ne ka sani ba wanda ya sani, to Allah Ta'ala ya sani. Kuma zai maka sakayya a kansa kikkiawan sakamako ranar kiyama. Kaga wannan albishiri ne kenan. So da haka Ubangiji Ta'ala ba wanda bai san halin da yake ciki ba. In mai kyau kake Allah ya sani, in mara kyau ne Allah ya sani. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Allah ya kasance mai kula da ayyukanku. Saboda haka sai kai mai kyau, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ka ji tsoron Allah duk inda kake. Kada Allah Ta'ala ya ganka inda ba a son ganinka. Kada Ubangiji Ta'ala ya ganka inda baya son ya ga bayinsa, ya ganka inda yake son ya ga bayinsa na gari. To idan ka zama shiriyayye, shikenan ka samu rabon duniya da lahira gaba daya. In ko ka bata, kana cikin bata kai asaran duniya da asaran lahira. Ubangiji Ta'ala ya kare mu da karewansa. Sai Allah Ta'ala ya ce mai fakulu.
Fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi in kuntum بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ
بَنجي تعالى ce fakulu ku ci min ma zikra smullahi alaihi daga abinda aka ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala aka yanka ku ci in dai an yi bismillah aka yanka ku ci in kuntum bi ayatihi mu'minun in kun kasance kuna masu imani da ayoyin Allah wato kar ku ci mushe kar ku ce a ai wannan Allah ne ya yanka ko Allah ne ya kashe shi wancan kuma dan adam ne ya kashe shi kar ku yi haka Allah Ta'ala anan yana gaya mana cewa ya halatta wa mu'minai duk dabbar da aka yi bismillah aka yanka ta za a ci naman ta kenan duk abinda kuma ba a yi bismillah aka yanka ba ko kuma an faɗi sunan wani ne aka yanka to shikenan ba za ka ci ba in dai ba sunan Allah aka faɗa ba kun fahimci bayanin idan an yi musulmi yayi bismillah yanka dabba ko ahlul kitabi ba yahudi ko ba nasari yayi bismillah yanka dabba to ka ci kawai Allah ya halatta maka don su ma an halatta yankan su ko al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum saboda haka an halatta muku wannan to mafhumin sa shine idan da za a ambaci sunan Yesu ko Jesus sai a yanka to ba za a ci ba in da wani musulmi zai ambaci sunan waliyin sa ko malamin sa sai ya yanka nan ma ba za a ci ba don ba sunan Allah aka ambata aka yanka ba na fata muna fahimta in ka kuskure ka ambaci wani abu daban ka yanka ba sunan Allah ba to ba a ci amma kafirai su suna ci ko sunan gunki suka ambata sai su ci amma musulmi bai halatta ya ci ba amma in sunan Allah aka ya fada aka yanka kuma sai ka ci abunka to yaya kuma idan musulmi ya yanka dabba bai ce bismillah ba amma bai ambaci komai ba sai shiru sai yanka dabba za a ci ko ba za a ci ba wasu malamai suka ce ba za a ci ba ai Allah Ta'ala ya ce a ambaci sunan Allah in za a yanka wasu malamai suka ce a za a ci ai da Allah ya ce a ambaci sunan Allah mai ambaci sunan Allah ne maimakon sunan wani ko wani abu daban to kaga kenan mustahabi ne kai bismillah ka yanka suka ce idan bai yi bismillah ba sai ya yanka za a ci me dalili saboda Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah wasu mutane sababbin musulunta suna zuwa mana da nama to mu ba mu sani ba sun yi bismillah lokacin da suka yanka ko ba su yi ba ba mu sani ba don ba su da wani ilimi manzon sa ya ce samullaha fakulu ko ku yi bismillah ku ci to kaga wannan bismillah ai ba ta yanka bane ko ta cin nama ne ko ta cin abinci ne to sai ya nuna kenan a sai yin bismillah ba wajibi bane mustahabi ne in ka yi bismillah haka aka fi so idan baka yi bismillah ba da mantuwa za a ci in baka yi bismillah ba da gangan ma za a ci kaman fiskar da dabba alƙilla ne za ka yanka dabba in ka fiskantar da ita gabar za a ci in ma yamma ka kalla ko kudu ko arewa za a ci don fiskantar da ita gabar din mustahabi ne ba wajibi bane ina fatan muna fahimta wannan ita ce fatawan cewa ba in musulmi bai bismillah bayan an yanka dabba za a ci ita ce fatawan Abdullah ibn Abbas kuma Imam Shafi'i akan wannan fatawan yake mana akan wannan fahimtan yake to kai kenan cewa ku ambaci sunan Allah in za ku yanka dabba mana kar ku ambaci sunan gunki ko Jesus ko wani abu amma idan kuka yanka ko ba ku bismillah ba kuma za a ci saboda wancan hadisi wato wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada daman cewa za a iya wato cin wato ainihin wancan yankan mutane da ba su yi bismillah ba don inda wajibi ne ko shakka akai ba za a ci to ubangiji ta Allah ce wa ma lakum alla taakulu mimma zukira smullahi alayhi me yasa ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah aka yanka ba wa qad fassala lakum ma harrama alaykum alhalin Allah yayi muku bayani dalla dalla abin da ya haramta muku ya ce kar ku ci mushe ne da naman alade illa mabturirtum ilayhi sai dai abin da kuka shiga wato cikin lalura zuwa gare shi ba ku samu abinci ba amma sai mushe in ba ku ci mushen ba za ku halaka to ku je ku ci mushen an muku afuwa wa inna kathiran da yawa daga cikin mutane haqiqa la yudilluna suna bata ne bi ahwa'i da sun zuciyansu min gairi ilmin fa'ida illa babu hujja sai ka ce kaza haramun ne ko kaza halalin ne alhalin ba da dalili da yawa mutane haka suke inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin Allah ta'ala shi ne ya fi sanin masu ƙetare iyaka masu barin halalta su je su ci haramun Allah ta'ala yana tare da yana tare da bangili ta'ala ce me zan anyi bi da ku ci ba ai an haramta an bayyana ne kenan haramun kamar yanda yake a suratul an'am qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masuhan aw lama khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri llahi bihi faman istarra ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim Allah ta'ala yace ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ni fa ban samu ni abun da aka haramta ba daga cikin abubuwa da ake ci na naman dabbo ko kuma abun da dan adam yake ci sai dai idan ya zama mushe ne amma idan ba mushe ba yanka ba aka yi to halal ne ko kuma ya zama jini ne wanda yake kuranya an yanka dabba jini ya kuranya to haramun ne ka je ka soya shi ko ka jefa shi ka ci baya halatta ko da ko ya bushe ya zama kaman hanta haramun ne bai halatta ka ci ba ko kuma naman alhanzir shi ma an haramta haramun ne ba a ci Allah ta'ala ya ce wannan dun najasa ne fa inna hurijisu aw fiskan ko kuma ya zama abinda aka karanta maka din nan fasikanci ne wa hilla li ghayri llahi bihi wanda aka daga murya aka yanka ba Allah aka ambata ba wato duk dabban da aka faɗi sunan wani sai aka yanka komin matsayin sa wajen Allah in dai ba Allah aka ambata ba aka ambaci sunan wani aka yanka to ba za a ci ba wanda ya zama fasikanci fitane daga da'ar Allah subhanahu wataala saboda haka duk wanda ya ambaci malamai sun fani da ake a cikin kan Kirista da Yahudawa shin sai yankan ya zama irin na shari'a ne ko kuma ko bai zama ba za a ci wasu suka ce ko ba irin na shari'a bane za a ci wani ya a in dai ba irin na shari'a bane ba za a ci ba wannan shi yafi inganci da zai ambaci Jesus da yanka ba za ka ci ba domin idan wani musulmi ya zo ya ambaci wani annabi ko wani malami ya yanka ba za a ci ba to shi ya za a yi a ci kaga ba za a ci ba kenan inda zai zo yanka ta kiya ba za a ci ba don musulmi ma in ya yanka ta kiya ba za a ci ba to haka sai ya dace da yankan shari'a amma in yayi bisko bai yi bismillah ba in bai ambaci sunan kowa ba za a ci kamar yadda za a ci na musulmi saboda mustahabbi ne a yi bismillah ba wajibi bane a zancen da ya fi wato ani inganci sai Allah ta'ala ya ce duk wanda ya shiga halin lalura bai samu abinci na halal ba kuma zai mutu in bai ci ba ya halatta ya je ci abinci na haramun din shine kamar mushe kenan sai ka je ka ci amma dan daidai gurgudu yadda zaka karya logon yunwa ba ka take cikin ka ba in ka samu abincin wani kace ya taimaka maka don Allah ka ji yunwa baka da kuɗi zaka halaka yace bai zai baka ba in ka fi shi karfi ka kwake ka ci don ka fira da rayuwarka amma daga baya in ka samu kuɗi shi zaka biya shi saboda al-firaru la yubdilu haqqal ghairi lalura ba bata haƙin wani amma mu ce kuma ba biyan da zaka yi in kuma kuɗi ne dole sai an tsaya bayan da zaka kwaci abincin ka nemi wani ya baka aron naira 50 ko 200 ko ka ci abinci yake ya baka kuma yana da shi sannan zaka mutu in baka ci ba ka kwace naira 200 kaje ka sai abinci ka ci daga baya sai ka zo ka bashi kudin sa domin ka tsira da ranka wannan shine lalura kenan to Allah ta'ala ta yi mutace shiga wannan halin ghaira bagin ba dama yana neman haramun din bane wala aadin kuma ba zai ci ya cika cikin sa ya wuce gona da iri ba fa inna rabbaka ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne ya gafarta masa laifin cin mushin da haramun din sannan ya ji tausayin sa don ya tsira da rayuwarsa ya je ya ci babu wani matsala to kaga kenan shine ma'anan illa mafturitum ilai sai abinda kuka shiga lalura wannan ko abinda aka haranta muku ne ya halatta wa abinda aka haramta ya halatta a ci Allah ta'ala ya ce hakika da yawa daga cikin mutane suna bata ne da son zuciyarsu ba hujja menene bata shine a ce maka in an yi bismillah an yanka halal ne ka shiga gobe ba zan ci ba a ce maka mushin nan haramun ne ka ce ni ba zan ci ba kaga wannan bin son zuciya ka ce zan ci kai kaga bin son zuciya ne saboda haka duk abin da za ka yi ka ɗauko shi daga alkur'ani da hadisin manzon Allah sassama ba kai ne mai halattawa ba kai ne mai haramtawa Allah ta'ala shi ne mai halattawa da haramtawa manzon Allah sassama da kansa yace alhalalu ma ahallahu Allah wal haramu ma haramahu Allah kuma sakata anhu ko afu halal abin da Allah halatta haram da Allah haramta duk abin da ya shiru ya muku abuwa ne kace ku je ku fita amfani kada kai da zuwa ka haramta to dun sai da ai bismillah ayi da musulmi ya ce ba za ka ci ba ko ya ba shi gogiya haka ba dai wani duk musulmin da ya yanka dabba ko bai yi bismillah ba za a ci balla ta na yi bismillah kaga bin son zuciya ne yanzu ni idan bana kungiyanka in na yanka ba za ka ci ba za ka bi ni sallah ba amma da zaran nace na shiga kungiyan kuma in na yanka za ka ci kuma za ka bi ni sallah kuma ba abin da na canja a halayena kawai rijista kawai ne na shiga bismillah da nake yin shi nake na yanka fatiyan da nake karantawa ita ce ayan da nake suran da nake tsorawa ita ce amma ko kai yanzu kawai ne kace ba za ka bi ni mun zo mun haɗe da muna rabe baka bi na sallah sai muka haɗe sai kana bi na da muka sake rabuwa kuma sai ka daina bi na to me muka sake kalmar shahada na sake komi ko karatun qur'ani na canja duk abu ɗaya ne to kaga wannan bin son zuciya ne to da haka duk abun da zaka yi ka yi shi da hujja da dalili shikenan ka fita daga wannan matsalan gaba daya al ilmu qala Allahu qala rasulu duk Allah ya ce manzon Allah ya ce shine shi yasa Allah ta'ala ce da yawa daga cikin mutane suna bata ne da bin son zuciyarsu bin ghairi ilmin ba tare da hujja ba shine ma'anan ba tare da ilimi ba wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kai kawai abin da harshen kai kawata maka wannan ayo na haramun Allah ya ce karka fashi haka in kai haka ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ce duk wanda yake masa ƙarya ba zai samu tsebo ba gobe kiyama saboda haka ka tsaya akan gaskiya ka tsaya akan dalili dukkan wanda yake ainihin bin son zuciyansa ba ya yi inda Allah ya kai wannan shine dan ta'adda shi ta Allah ta'ala ce inna rabbaka huwa alimun ubangiji ya san wanda da suke yan ta'adda ne su ne masu ketare halal zuwa ga haram ba da tawa da haram ba tare da hujja da gojin Allah ba ko da gojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ya kare mu da karewansa